عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بينك يا مغوى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. A yau Laraba 8 ga watan Ramadana, hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina, tana da shekara 1447, wanda yi daidai da 25 ga watan 2 a Gregorian calendar miladiyar Annabi Isa ibn Maryam alaihi salam. Idan lissafin ya inganta shekara 2026. A yau za mu ci gaba da karatunmu a cikin tafsirin suratu Tahrim. Za mu tashi daga ayan da Allah tabaraka wa ta'ala yake yin mana umurni da mu tsare kanmu da kuma iyalanmu da Allah ta'ala ya ɗora mana nauyinsu a kanmu. Idan mutum ya tsare kansa bai tsare iyalansa ba, ya shiga uku. Idan ya tsare iyalansa bai tsare ainihin kansa ba, ya shiga hudu. Saboda haka duk inda ya faɗa, wato akwai matsala. Abinda ake bukata duka bangarorin guda biyu. Saboda muhimmancin haka a rayuwar duniya da lahira, sai Allah ta'ala ya ce: ya ayyuhallazina amanu,
a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
طبعا عندما من بياني dangane da abin da ya faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, to sai Allah ya kira na gaba daya yace: ya ayyuhallazina amanu, ya ku wadanda kai imani, ku anfusakum, ku tsare kanku wa ahalikum da iyalanku naran daga shiga wuta. saboda haka wannan kalma ta ku tana buƙatan maf'ulai kaman guda biyu kenan domin ku min waka yaki wiqaya yasa aka ce ku ku tsare an fusa kum karan kanku wa ahalikum da iyalanku naran daga kiga wuta wannan wuta din wa quduhan nasu wal hijara makamashinta mutane ne wal hijara da waɗansu manya manyan halittu ko waɗansu halittu na musamman waɗansu na fassarawa da duwatsu alaiha mala'ikatun giladun shidadun a bisa wuta akwai mala'iku na musamman waɗanda suke giladun masu kakkausan zukata ne shidadun masu kaurin jiki ne ba wanda isa ya kashe su ko da za a yi faɗa ko za a yi kokowa la ya'suna Allah ma amarahum ba sa saba ma Allah abin da ya musu umurni a baya balle su saba musu a gaba wa yaf'aluna ma yu'marun kuma suna aikata duk abin da Allah ya musu umurni daga nan har illa ma sha Allah saboda haka mala'iku matsayin sojoji ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ba sa karɓan umarnin kowa sai na Allah sannan kuma mutum ba zai iya lallabansu ko kuma ya rarrashe su ko kuma ya saba da su ko ya yi musu dabara ko wayo ba sai dai idan ya kasance shi mutumin kirki ne zai aikata ayyuka na kwarai saboda haka waɗannan mala'iku ba a haɗa baki da su a yi tuwa-tuwa kuma ba a haɗa baki da su a kauce ko a ce an dulle daga azabar Allah ko daga hukuncin Allah da kun ga wannan aya tana kiran al'umma ne gaba ɗaya shi yasa aka fara da ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kai imani saboda masu imani su ne masu hankali kuma su ne waɗanda idan an musu umarni za su kwatanta saboda sun san matsayin duniya sun san matsayin lahira kuma sun san matsayin mai ba da umarnin shine Allah wanda ya halicci kowa da komai saboda haka tauhidinsu a tsaye yake kuma aqidarsu ingantacciya ce saboda imanin da suka yi shi yasa za su kiyaye umarnin da Allah tabaraka wa ta'ala zai bayar yasa aka yi kira da waɗanda suka yi imani amma idan da za a koma ɗaya ɓangaren to da za a ce ya ayyuhan nasu domin kowa yana son idan ya kubuta iyalansa ma su kubuta yana son idan iyalansa sun kubuta shi ma ya kubuta domin nan ne zai samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a rayuwar duniya to kaga idan an ce ya ayyuhan nasu ya ko mutane to wannan ya shafi kowa da kowa amma sai aka ce ya ayyuhallazina amanu saboda umarni ne na Allah masu imani su ne masu kiyayewa kila ma'ana abinda ake nufi da ku anfusakum wa ahalikum nara ku kare kanku da iyalanku ga barin wuta ana nufin addibuhum ku ladattar da karan kanku ku bi dokokin Allah ku yi riko da alkur'ani ku yi riko da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku bi ainihin hanyoyin magabata sa'annan wa allimuhum ku sanar da iyalanku da ƴaƴayenku kamar yadda ake sanar da ƴaƴa sawa'un maza ne ko mata to haka ma matan aure ake sanar da su don za ka ji wani yana zaune a bakin hanya yana tsegunce-tsegunce da gulma iri daban-daban sai ka ji yana ce karatun mata baya da muhimmanci saboda haka duk wanda ka ji ya faɗi wannan magana baya da tunani ne kuma jahili ne saboda idan aka ce ku tsare kanku da iyalanku matanku ba sa cikin iyalanku ne ai su ne ma na farko yasa aka ce in ka je neman mace ka nemi mace ta kwarai ka nemi mutumiyar kirki wanda za ta taimaka ma rayuwarka duniya da lahira amma idan ka samu dangongon ko kuma ka samu mai matsala to in baka yi sa'a ba kai ma kifar da kai za a yi gaba daya in kana dan dama dama to za a dulmu yadda kai za a mai yadda kai dulmu yayye halakekke gaba daya saboda haka iyalai suna daga wato mata yan aure su ne iyalai na farko sa'annan ƴaƴan da za a haifa maka suna cikin iyalanka sa'annan yaran da za a baka ka zo ka rike su ka ajiye su a gidanka ko ka danka su a hannun matanka waɗannan ma suna daga cikin iyalanka lalle haƙiƙa wajibi ne ka kiyaye haƙƙoƙinsu na duniya kamar yadda ya zama wajibi ne ka kiyaye haƙƙoƙinsu na lahira kuma dole ne ka kiyaye haƙƙoƙinsu na addini dole ka sanar da su addinin Allah ko da kuwa a ce matan sun zo hannunka jahilai ne don ana iya samu wanda za ka zo ka aure ta ba ta san farillan alwala ba ba ta san yadda ake tsarkin haila ba ba ta san yadda ake sallah ba ba ta iya bambanta farilla da nafila to ka san irin wannan idan ka aura kuwa to da gule za a yi idan baka karantar da ita addini ba to ka tabbatar za ka sha wahala da ita domin abin da ya kamata ta bashi muhimmanci ba za ta bashi muhimmanci ba abin da bai kamata ta kula da shi ba sai ta dafe masa a ƙarshe sai ka ga abubuwa sun lalace to don haka idan har ka karɓo ta daga hannun iyayenta ba ta san komai ba to wajibi ne ka sanar da ita addinin Allah to balle kuma a ce ƴaƴan da za su haifa maka wajibi ne ka sanar da su addinin Allah kamar yadda ya zama wajibi ne ka dora su akan sana'a domin kai ma a gaba ka huta kamar yadda aka ambata idan Allah tabaraka wa ta'ala ya baka karuwa kai kokari ka zabi suna mai kyau wanda zaka sa ma yaronka ko ma wato yarka ka zabi sunaye masu kyau ba sunaye waɗanda suke na shirme ba sannan kuma alalabtar da su bisa son alkur'ani da son addinin Allah da son manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ya gwada tun kafin a tura su makarantu na primary ko na nursery ya kamata a ce daga gida akwai kalmomi na addini wanda aka fara koya ma yaro kuma yake yawan ambatawa sannan kuma idan yaro ya girma wajibi ne a dora shi akan sana'a ko a koya masa sana'a a yi masa aure bayan an masa aure sannan kuma a nusar da shi jefe-jefe ana ba shi shawara har zuwa lokacin da zai zama kwarijo idan ya zama kwarijo to sai dai shi ya yi bayani ma waɗansu ba wai a yi masa bayani ba to kaga waɗannan yana daga cikin haƙƙoƙi na ainihin iyaye waɗanda Allah ta'ala ya ɗora ko na ƴaƴa wanda ya ɗora akan iyayensu kuma kowa zai yi ne gwargwadon halinsa saboda haka idan ka yi sakaci a ɓangare guda to ƙarshe za ka yi nadama kuma ba yi sa'a ba idan an je lahira to lallai za a yi babban nadama za a yi hasara amma in aka samu ƴaƴan ƙwarai to irinsu ake buƙata ko da guda ɗaya ƙwaƙwara ne saboda idan ka yi aiki na ƙwarai sannan ɗanka ko ƴarka sun biyo bayanka sun yi ayyuka na ƙwarai to ko da aljannanku ba ta zamo iri ɗaya ba Allah tabaraka wa ta'ala zai haɗa ku a aljanna guda a dalilin wato ƴaƴan nan sun samu nasara ne ko sun yi ayyuka na ƙwarai ne a dalilin ka ko a dalilin iyayensu kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata cewa والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين والولد من كسبه والبنت من كسبه أيضا الله تعالى يقول أن نسكي إيماني كما سكى أيكا تأيكا نقري كما سكى تربيا تدئيا لنسو تربيا وقوارا to Allah tabaraka wa ta'ala yace zai hada su waje guda wama alatnahum min amalihim min shay'in, ba za mu rage musu komai daga cikin ayyukansu ba, hasali ma ƙara musu za a yi, ko a ninka musu ninkin ba ninkin, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi alkawari a kan waɗansu ayyuka na musamman, ko a waɗansu lokatai na musamman, ko a waɗansu wurare na musamman. Saboda haka lalle yana daga cikin haƙƙoƙi wanda Allah ta'ala ya ɗora a kan iyaye su tarbiyyantar da ‘ya’yayensu. Waƙila a wata fassara aka ce imanu bi ta'atillah, bi ma'ana ya ku masu imani ku yi aiki da ɗa'ar Allah, wa taqu ma'asiyallah ku kauce wa saɓon Allah, wa muru ahlakum bi dhikr ku yi umarni ma iyalanku da ambaton Allah da kiyaye dokokin Allah, yunjikumullahu minan nar, Allah zai tsamar da ku daga ainihin wuta. To ba mamaki wani ya ce kawai yara za a koya musu zikiri ne sai ta yawo da turbi ko kuma da waɗannan na'urorin da ake dannawa, ba su yi sallah ba, ko ba sa sallah mai kyau, ba sa kiyaye waɗansu dokokin Allah, ba zai yiwu ba. Idan ka riƙe zikiri zalla mai yiwuwa kana nufin zikirin nan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sai ya kasance haƙƙoƙin Allah na farilla baka kiyayewa, kaman sallah da azumi da zakka ko abin da ya kafi aikin haji. Kusa wani lokaci a aikin haji in kaga yadda mutane suke ganganci abin zai baka mamaki, da yadda mutane suke ɗaukan hotuna a wuraren miƙati, a wuraren ihrami, da bayan sun sanya ihramin, a wajen tawafi, a wajen sa'ayi tsakanin Safa da Marwa, a zaman Mina, a zaman Arfa, a ainihin kwanan Muzdalifa, a wajen jifan Shaidan, a zaman su na Makka, a cikin masallacin Kaaba ko a masallacin Annabi. To yadda mutane suke ɗaukan hotuna suke watsawa, wannan shi yake gwada cewa sun rusa ayyukansu kakaf gaba ɗaya, domin ba don Allah suka yi ba, sun yi domin waɗansu ne kawai. Saboda haka duk wanda ya yi haka aikin hajjinsa bai masa amfani ba, ko umran da ya je bai masa amfani ba. Akwai waɗanda za a ga sun kwashi matansu da ‘ya’yansu sun je saboda alfahari, musamman a cikin wannan wata na Ramadana. In ka ji kuɗin da suke kashewa abin zai baka mamaki, amma wallahi wani yana nan gwaggonsa ta mutu da yunwa, kawunsa ya mutu da ciwo, ya gagara samun kuɗin magani, mai yiwuwa ma uwarsa ta mutu da ɓacin rai na ainihin rashin biyayyansa, maƙwabtansa suna buƙatan ya taimake su bai taimake su ba, danginsa suna nan malala malala gakin tunkiya suna neman ya taimake su amma bai taimake su ba, masallacin da ubansa yake sallah har ya mutu yana sallah, masallacin yana buƙatan gudumawansa amma ya hana, ga bayin Allah da yawa suna neman abubuwa waɗanda ya kamata a ce ya yi amma bai yi ba. Kai hasalin ka komo ma da baya za ka samu wani kafinta ya masa aiki bai baki haƙƙinsa yadda ya kamata ba, akwai yaronsa da yake masa aiki baya biyansa haƙƙi yadda ya kamata, ya zalunci wancan saboda ba wanda ya isa ya karɓi wannan zalunci a hannunsa ya fi ƙarfin kowa. Saboda haka ya tattara matansa da ‘ya’yansa sun tafi aikin haji, kuma an ji ana ta ɗaukan hoto, ana ta kashe kuɗi wajen abinci, ana almubazzaranci, yana tsammanin Allah tabaraka wa ta’ala zai gafarta masa, kalla summa kalla. Saboda ba daidai ba ne, ba haka shari’a ta karantar ba. Waɗansu kuma idan mun dawo gida a ɓangaren siyasa, za ka ga sun tara kuɗi, suna da kuɗi amma ba su taimakon bayin Allah, ba su taimakon addini, sai Allah tabaraka wa ta’ala ya jefa su rikicin neman wani matsayi, su kashe makuɗan kuɗaɗe a banza, kuma a kashe su a banza, kuma su ci gaba da rayuwa a banza, su je lahira a banza. Allah ya sauwake. Dama haka ne yayi. Duk wanda bai yi sharan masallaci ba, to sharan ina zai yi? To ai gara kasuwa ma akwai bayin Allah. ai karan jeji zai je duk wanda ya daina karan jeji kuma to kwakwaluwansa wato kansa ya kunce kwakwaluwansa ba cikakkiya bace da shi da mahaukaci menene bambancin su babu saboda haka lalle ai da'a wa Allah ai da'a wa manzon Allah a kuma ambace Allah shine kiyaye dokokin Allah ba wai kawai ka zo kana subhanallah walhamdulillah ko kana ta zikiri ba wani ma ana masa magana baya amsawa saboda tsaban yana zikiri amma an ka baki naira kuma zai ce na gode eh can bai yi magana ba amma wajen naira kuma ya ce ya gode eh to menene wani dalili ne yasa akai haka saboda haka idan za a ambaci Allah akwai kaida na ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ambaton Allah yana ɗaya daga cikin muhimman abubuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da mu yadda zamu ambaci Allah cikin ayyukan ibada a wurare daban-daban sannan akwai waɗansu wuraren da aka baka dama ka ambaci Allah ma ba tare da kallon safa ba saboda haka duk wanda ma zai tsaya yana lissafi to ai yadda Allah bai lissafa maka ba kai ma bai kamata kai lissafi ba in idan ka bi karantarwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to komai zai tafi maka yadda ya kamata wakila walansu malamai suka ce ittaqullah cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara shine ku ji tsoron Allah wa awsu ahlikum bi taqwallah ku yi wasiya ma iyalanku da tsoron Allah to wani zai dauka cewa idan mutum ya zo mutuwa shine zai yi wasiya ma iyalansa da tsoron Allah ba haka bane ai duk wasiyan da zaka musu idan baka dora su a bisa tarbiya mai kyau ba to ba za su kiyaye wannan wasiya ba kuma dama abinda ake nufi da wasiya umurni da wani abu wanda yake da muhimmanci ainu wanda yake da amfani ga wanda yake fada masa ko kuma wanda yake fada ko kuma ga waɗansu al'ummomi daban saboda haka yanka tarbiyantar da iyalanka kace musu yayin da zaka bar duniya ku rike sallah ku rike qur'ani ku rike sunnan manzon Allah ku rike addinin Allah ku rike zumunci ku zauna da mutane lafiya ba na son rikici kar ku saba ma Allah to lalle ka riga ka gama komai domin ka dada jaddada musu ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya riga ya ambata mana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukan ku makiyaya ne kuma dukkan ku sai an tambaye ku dangane da kiwon da aka baku shugaba wanda yake sarki ko gwamna ko shugaban ƙasa wato shugaba wanda yake na zamani ko shugaban al'ada makiyayi ne kuma sai Allah ya tambaye shi dangane da kiwon da aka baki saboda haka ran tashin kiyama Allah zai tambaye shugabannin ƙasashenmu Allah zai tambaye gwamnoninmu Allah zai tambaye shugabannin ƙananan hukumominmu Allah zai tambayi sarakunanmu Allah zai tambayi hakimai mai anguwa ma Allah ba zai bar shi ba yawa an ka ci fili sai ka yi bayani in ka ci gidan marayu sai ka yi bayani idan ka ci kadar mutane an sato an kawo baka yi cikiya ba sai ka yi bayani to liman ma makiyayi ne ke ma sai an tambaye ki dangane da kiwon da aka baki Allah ta'ala ya baka haddan Qur'ani ka zo ka jagoranci mutane sallah kai ta tsawwala musu duk wanda zai bi ka ya bi ka wanda ba zai bi ka ba ya rage nasa ba za ka rinka lura da yanayinsu ba wanda manzo Allah ya riga ya karantar ya maka gargadi akan haka saboda haka kai ma liman makiyayi ne kuma Allah sai ya tambaye ka dangane da kiwon da ya baka idan ka fassara al-imam da ainihin liman ko ka fassara da shugaba to dukkan su sun shiga cikin wannan sannan kuma والرجل راء في اهل بيته وهو مسؤول عن رعيته kaga mai gida to shi ma makiyayi ne dangane da iyalan gidansa kuma sai an tambaye shi dangane da kiwon da aka baki ranar takin alkiyama wal lokacin ana maganar shugabanci sai a dubi sarakuna a dubi gwamnoni a dubi shugabanni na ainihin wato na yan kasuwa ne ko na gwamnati ne ko na siyasa ne alhali wanda yake dubawa yana da mata guda biyu ko uku ko ma yana da mata guda daya wanda ya makale mata ko ta makale masa suna da 'ya'ya sun kai takwas ga jikoki a karkashinsa ga ƴan tirani sun kai biyar. To saboda haka shi yana duba shugabancin waɗansu baya duba shugabancinsa. Alhali ko matanka kwalli ɗaya ce, Allah ya baka ƴaƴa da yawa, ya baka jikoki, ya baka ƴan tirani a gidanka, kai ko Allah bai baka ƴaƴa ba balle jikoki balle ƴan tirani. Wannan guda ɗayan nan tana da haƙƙi, kuma Allah sai ya tambaye ka dangane da haƙƙinta. Kar ba ka manta, ba haka kawai aka ganka a duniya ba. Kana da iyaye, kana da dangin iyaye, kana da ainihin zuriya, akwai dangi iri daban-daban, to akwai zumunci tana nan. Wajibi ne a sadar da zumunci, idan ba a sadar da zumunci ba, nan ma bala'i ne. Sai Allah ya tambaye ka akan wannan. فَهَلَافَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ كَمَا النَّبِيُّ يَتَّقِي لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمِ duk wanda yake yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba. Saboda haka idan ana maganar shugabanci, ya kai dan uwa, to kai ma fa da abin da aka dora maka. Ai a gaba ma annabi ya ambata, bayan matar gida ita ma makiyayiya ce a bisa gidan mijinta, to abinda miji ya ɗauko ya kawo wajibi ne a kula. Wannan yana daga cikin haƙƙi, wajibi ne a kula. Don haka in ka kawo abinci ana almubazzaranci, ko Allah ya haɗa ka da ɓarauniya, za ka kawo abinci ta sace, magi ma ba za ta bari ba, kafi zabuwa ma ba ta bari, balle shinkafa da masara, balle doya da dankali, balle ƙwai da madara, musamman a cikin watan Ramadana. Sacewa za ta yi, ko ma ta je ta ba da kyauta, gida bai koshi ba a je ana ba da kyauta, ko ana neman suna. Idan ka haɗu da ‘yar bala’i, to sacewa za ta yi ta sayar ta karya faraki, kamar waɗannan ‘yan kurkura da suke zuwa masallaci, to sace wa mutane takalmansu, to sace musu wayoyinsu. Ai mabiya yawansu ‘yan kurkura ne da kuma ‘yan wuyi-wuyi-wuyi waɗanda suke sha tana sanya su tangali. Idan suka sace takalmin da ake sayar da shi naira 10,000, nawa suke sayarwa? Wayan naira 100,000 nawa ake basu? Sun gani? Zai sace wayan 100,000 a ɗauki 5,000 ko 10,000 a baki, yana ta murna. Wayan naira 100,000, takalmin 5,000 ko 10,000 an baki 1,000 ko 2,000. Kuma idan da za a ritsa da shi dukan da za a masa kaddara, a ce ba za a ma kai shi wajen ‘yan sanda da wuri ba, ko kuma ba karya ki za a yi ba, a’a, daka ki za a yi, to fa dukan da za a masa, kuɗin da za a baki ba zai masa jinya ba, ko zai masa jinya? Ba zai masa jinya ba. To balle kuma a ce bari a karya shi, ya zo ya ɗauki waya ko ya ɗauki abin nan a karya shi. Kun san idan an karya shi dai ba yadda ya iya. Idan aka ɗora shi ko a asibiti ne sai ya yi watanni, kuma sai ya yi fama da jinya, nawa zai kashe? Nawa zai kashe? Saboda haka wannan ya gwada ko baka da gida, kai ma makiyayi ne, kamar yadda matar gida ita ma makiyayiya ce. Saboda haka dangane da dukiyan iyayenka ko iyayen gidanka ko dukiyan al'umma, Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ka makiyayi ne. Idan ka ci amana sai Allah ya tambaye ka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, to mahallu shahid musamman ainihin mai gida, tunda an ce shi ne babban makiyayi. Babban makiyayi. Saboda haka dole kula da matansa, dole kula da ainihin ‘ya’yansa. Idan bai yi haka ba, to Allah tabaraka wa ta’ala zai tambaye shi. Wakila ya amuruhum bi ta’atillah, aka ce ya musu umarni da ɗa’a ga Allah. Wa yanhahum an ma’siyatillah, ya hana su saɓon Allah. Wa an yaquma alaihim bi amrillah, ya tsaya a kansu sai sun bi umarnin Allah. Wa ya amuruhum bi, kuma ya rinƙa musu umarni da haka. Wa yusa'iduhum alai, ya taimake su wajen yin da'a ga Allah. Fa idza ra'aita lillahi ma'siya, idan mai gida ya ga sabon Allah, idan ka ga wani abu wanda yake na sabo, fada'atahum anha, wato kai musu gargadi akan wannan. Wa zajartahum anha, kuma sannan ka hana su wannan abu, kai musu gargadi. Wa bi ma'ana hadhihi al-aya, yana daga cikin ma'anan wannan aya. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلمن ظن الله مر السبي بالصلاة يارو أمس أمني دي صلى إذا بلغ سبع سنين النبي يجي قوي مس أمني في صلى صنع إنشي كرابكوي طبعا هكا يارو هنا ريشي كرابكوي يكا ماتا أي مس أمني دي صلى كمان وانشي يارو يكا إنشي كرابكوي shekara goma kiga in bai sallah ba daka shi zai eh da man ci gaban hadisin fa iza balaga ashratini sinina fadribuhu alaiha to kaman wannan fa to eh kaman wannan da abin nan sune za a ringa musu umunni ana zuwa da su masallaci to mai shekara goma ma in baka zo da shi masallaci ka gwada masa hanya ba ka gwada masa yadda za a natsu ba sai kai gaba shi sai je can baya mutarana za ku je ana sallah sai ku je ara suna ta fada a can baya ko suna ta wasa suna ta iko amma malamai sun yi bayani ko haka yafi akan a bar su a gida su makale saboda haka kullun ka zo da yaro masallaci matso da shi kusa daidai bayan liman ne ba a so a sa yara domin saboda me kada liman ya samu matsala a cikin sallah ya jawo yaro ka san ya jawo yaro ko fisgewa zai yi ko ya ce wayyo babana saboda me saboda ya jawo yaro karami shi yasa ba a son a samu waɗanda za su tsaya a daidai bayan liban waɗanda suke da problem ko ni kuma in aka jawo shi sai ya bi liban sai liman ya fito waje ya waiwaya sai ya ga wanda ya jawo shi yana bin su ya ce haka ya ce na ɗauka za mu yi shawari ne shi yasa ya bi shi kaga wannan ma ba gidaje ne komai ya karunsa shi yasa annabi ya ce waɗanda suke da hankali ya kasance suna dab da bayana kaga kenan a cikin sahu ya kamata a sanya yara a ciki ko da ɗan shekaru bakwai ne domin a koya musu sallah to balle ɗan shekara goma tunda ɗan shekara goma a wani wuri ma ana iya sa shi ya yi limanci yanzu aka ce yaron ne ya hallafi alkur'ani to shi kenan sai a ɗora masa rawani ana ɗora masa rawani a saya masa sabuwar jallabiya a ce to ga yadda za ka yi sallah sai ga ya zo ya yi ashan tsaf in ma ga masabar malikiya ba za a sa shi ya sallan isha'i ba to babban liman ya zo ya sallan isha'i idan an zo ashan kuma sai a sa ɗan shekara goma ai wani lokaci za ga waɗansu ƙasashe na jajayen fatan nan suna yin haka da yake su ƴaƴayensu ba su cika tsilla-tsilla kamar namu baƙaƙe ba don namu baƙaƙe yaran yadda suke tsilla-tsilla haka ubanninsu ma suka yi tsilla-tsilla a baya ai shi ne matsala amma ana son natsuwa da ainihin saita yara a hanyar addini da hanya ta ainihin sana'a da hanyar rayuwa idan an ɗora su akan haka to lallai za a samu natsuwa da kwanciyar hankali ubangiji ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kai imani ku anfusakum wa ahlikum nara ku tsare karan kanku da iyalanku gabarin shiga wuta ranar takin alkiyama wa quduha an-nasu wal hijara wannan wuta makamashinta mutane ne da ainihin waɗansu gumagumai wa quduha ay hatabuha alladhi yulqa fiha yana daga cikin abinda yake wato ainihin kunna wutan in aka ce wa quduha abinda yake kunna wuta abin da yake daɗa sanya wuta ta zamo wato balbal josasi bane adam akwai jikuna na ƴan adam jikin ɗan adam wanda yake kafiri ana jefawa a gidan wuta to sai wutan ta daɗa tashi bal wal hijara da ainihin duwatsu kila almuradu bizalik aka ce abin da ake nufi da duwatsun nan ko gumagumai ɗin nan don saboda waɗansu waɗanda suke jin hausa sosai suna fassarawa da gumagumai saboda al'asna gumaka kuma da yake sassakawa waɗansu na duwatsu ne waɗansu na itace ne waɗansu kuma ana yin su da yumɓu ne ana kiransu al'asnamu wal'asna wal'ausan allati tubadu liqaulihi ta'ala waɗanda aka bauta musu koma bayan Allah duk waɗannan gumaka ranar takin alkiyama su ma suna daga cikin makamashin wutan jahannama kamar yadda Allah ya ce innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun, kullun nan da dukkan abin da kuke bauta masa koma bayan Allah to makamashin wutan jahannama ne, matattara wutan jahannama ne, kuma duka sai sun gangara wutan jahannama. Law kana haula'i alihatan ma waraduha, da waɗannan ababen bauta ne sun tabbata alloli ne, kamar yadda ake fada sun tabbata alloli ne, to da ba wanda yasa ya sasu a wuta. Wannan ya gwada Allah guda ɗaya ne, abin bauta guda ɗaya ne. Innama ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim, abin sani abin bautanku abin bauta ne guda ɗaya shine Allah, babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah ke kadai. Saboda haka waɗannan gumaka ke sa ran tashin kiyama Allah tabaraka wataala zai ce a tattara su su zama makamashin wutan jahannama. To wannan ya gwada duk mutanen da suka yadda aka bauta musu, aka ɗauki bautan Allah aka ba su, saboda su manyan malamai ne ko manyan masu kuɗi ne ko manyan masu mulki ne, tunda ana sujada ma waɗansu sarakuna ko ba a yi, ana sujada ma waɗansu gwamnoni ko ba a yi, saboda tsaban neman duniya. To suka ɗauki bautan Allah suka ba da bautan waɗansu, suka bayar ma waɗansu halittu mutane kuma suka yadda, to su ma ranar takin alkiyama wa quduhan nasu wal hijara, makamashin wutan jahannama ne waɗannan mutane da aka bauta musu koma bayan Allah. Allah ya tsare mu, saboda haka a ji tsoron wannan wuta. Sannan kuma dadin dadawa alaiha, a bisa wannan wutan akwai mala'ikatun, mala'iku waɗanda suke na musamman su ne waɗanda Allah ya sanya su su yi gadin wuta. A ƙarƙashin wani mala'ika, mala'ika malik wanda kafirai za su yi ta kiransa ranar takin alkiyama, bayan an sanya su a cikin gidan wuta za su ce ya maliku, ya kai malik, don Allah ka faɗa ma Allah ya yanke mana hukunci gaba ɗaya, azaban nan a kawo ƙarshenta. Allah tabaraka wataala ce azaban nan kuma ba ta da ƙarfi, duk wanda ya shiga wuta to ma damatin samawati wal ardu illa ma sha'a rabbu. Allah tabaraka wataala ya tsare mu, yasa wata aya ce alaiha tis'ata ashar wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladhina kafaru liyastaqina alladhina hadu wa karshe. Saboda haka waɗannan mala'iku guda goma sha tara ne, guda goma sha tara, alaiha tis'ata ashar, goma sha tara mala'ikun bala'i wanda Allah ya ce gilazun shidadu, gilazun wato gilazul qulubi, shidadu madar alada, waɗanda suke masu ainihin zuciyarsu ke kafashiya ce. Dama haka Allah tabaraka wataala ya halitta zukatansu, su ba sa tausayi, duk wanda ya saba wa Allah ba za su tausaya musu ba. Saboda haka kai da kai biyayya wa Allah ma in ka gansu tsomarewa za ka yi, ba ma za a ƙara sa inda suke ba, amma suna haɗuwa da wanda ya saba ma Allah ba za su tausaya masa ba. Yasa Allah ta'ala ce gailazu, zukatansu kauri take da ke, a ƙarƙashe take. Sannan kuma shidadu, masu tsanani ne, masu tsananin ƙarfi, ko da an samu wani wanda ya ci ƙaura a ce mai kashi biyu, ba an ce mai kashi biyu shi ya fi ƙarfi ko mai kashi ɗaya? Aye, mai kashi ɗaya ne ya fi ƙarfi ko? Aye, mai kashi ɗaya yana gadara da ƙarfinsa, to ba mai kashi ɗaya ba ko mai rabin kashi ne? Ba zai iya yi da mala'iku ba, ba zai iya ba, wane shi? Mala'ika kawai in ya daka masa tsawa ma shikenan magana ta ƙare, balle kuma a ce ta baibaye shi. To waɗannan sifofi guda biyu sifofi ne na takin hankali, Allah tabaraka wataala ya ambace su ne don saboda masu imani su ji tsoron wato sojojin Allah, su kiyaye dokokin Allah tun kafin su haɗu da hushin sojojin Allah. Allah tabaraka wataala ya tsare mu, yasa ya ce itiba'uhum galiza, ɗabi'unsu babu sassauci, fannudhi'at min qulubihimur rahma, an cire tausayi a zukatansu bil kafirina billah, ga waɗanda suka kafirce da Allah. Shidadun wato tarkibuhum fi ga'ati shiddati wal qatafa wato idan kaga halittun su wato halittan su tana da kauri kwarai da gaske wal manzar al muz'id kuma in ka gansu zaka tsorata ko bace ba zaka iya yi ba la ya'sun Allah ma amaruhu ba sa saba ma Allah abinda ya musu umurne wannan kun ga ladin nan ba wai fa na lahiya bace lin nafi ne shi yasa aka ce la ya'sun Allah idan hane ne sai a ce la ya'su a share nunun din a shanye amma tunda nunun ta bayyana to la ya'suna lin nafi ne dumana ba sa saba ma Allah can baya ba su taba sabon Allah ba kuma a gaba ba za su saba ma Allah ba shine wa yaquluna ma yumarun suna aikata duk abin da aka yi musu umurne ai mahama amarahum bihi ta'ala yubadiru ilai duk lokacin da Allah ya musu umurne nan take suke aikatawa la yata'akharuna anhu tarfata ayn ba sa jinkiri daidai da kiftawa wa hum qadiruna ala fi'li kuma masu iko ne bisa yin komai in an ce su rusa duniya ma za su rusa dutsen da kake gani mai girma mai nauyi wanda yake wato kurman dutse idan Allah ta'ala ya ce su dandake shi lokaci guda za su dandake shi to balle dan adam ina dan adam wato tsoka ne da kashi eh da jijiya wanda dan uwansa ma dan adam in ya masa mumunan naushi sai ake kara goma yana ji in bai sa'a ba ma sai ya mutu da wannan illa na naushin da aka masa ko wani karfe masa illa ko wata bishiya ko wani katako ko wata dabba to balle kuma a ce ya saba ma Allah an hada ki da irin waɗannan mala'iku Allah ya tsare mu wa ha'ula'i humuz zabaniya wannan sune mala'iku zabaniya wa malam ma da kansa yace iyazan billahi minhum yace Allah ya tsare mu daga gare su eh ya kasance ko ganin su ma kada mu yi ranan takin alkiyama to sai Allah ya ce mu
يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون
سيكما الله تبارك وتعالى يكرى يوات أن تضع كافرتا وانا شيء أكي كرى نساء الطباء يتي يا أيها الذين كفروا يا قوة أن تضع كافرتا فانساء الطباء كيني ميا تكين إلي من بلاغا كيني هنوريغا eh kine hanu riga a can bayan ta ayu halladina aman anan kuma an ta ayu halladina kafaru eh kaga hanu riga kenan saboda kowane bangare akwai irin mutanen sa lokacin da aka yi isra'i da miraji da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yaje sama ta daya ya hadu da annabi adam yaga annabi adam yana jingine a cikin albaitul mamur idan ya kalli gefen dama ya ga wasu farare sai ya yi murmushi sai ya yi farin ciki idan ya juba ya juya ainihin gefen haguna ya ga waɗansu bakake munana sai ya ainihin gwada bacin ransa sai ya zubar da hawaye shine manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka yi masa bayani aka ce ai annabi adam idan ya juya gefen dama yana ganin ƴan aljanna ne ana gwada masa ƴan aljanna daga cikin zuriyarsa shi yasa yake farin ciki in aka juyar da shi ta gefen haguna sai ya ga ƴan wuta wato kafirai kenan daga cikin zuriyarsa saboda haka sai ya yi kuka ya yi bakin ciki saboda haka kaga akwai ɓangarori guda biyu akwai ya ayyuhallazina amanu akwai ya ayyuhallazina kafaru akwai innal ladzina amanu akwai innal ladzina kafaru akwai allazina amanu akwai allazina kafaru kowane ɓangare idan kana so to shikenan sai ka zaba shine wahadaina kunna jidaini mun shiryar da dan adam hanyoyi guda biyu ko hanya mai kyau ko mummunar hanya a wajen Allah subhanahu wataala saboda haka yasa Allah ya kira yace ya ayyuhallazina kafaru ya ku kafirai ko ya ku wanda kai kafirci la ta'tadiru al-yawm wato kada ku kawo hambari a yau lokaci ya riga ya kure wannan an takaita mana ne ana nufin ranar tashin alkiyama domin a ka'ida ta ahlus sunnati wal jama'a duk wanda ya mutu da kafirci to fa babu yadda aka iya da shi wannan sai ya shiga wuta wannan sai an ɗanɗana masa wuta kuma idan ya shige ta madawwami ne ciki har abada saboda ana son a mana shimfiɗa ne dangane da abin da ya shafi ka'idodi na tuba. Daga cikin ka'idan tuba, dole mutum ya tuba kafin ya bar duniya na kowane irin laifi, balle kuma a ce kafirci. Domin Ubangiji Ta'ala ya ce ba zai karbi tuba ba na waɗanda sai da suka hango mutuwa, sa'annan suka ce inni tubtu al'an walallazina yamutuna wa hum kuffar, ko waɗanda suka mutu suna kafirai. Saboda haka duk wanda ya mutu yana kafiri, to fa Allah tabaraka wa ta'ala ba zai yafe masa ba. In ya je ma yana kame-kame, inna wajadna aba'ana ala umma, ko mun samu iyayenmu suna aikata abu kaza, al'adu ne muka gada, mu ba mu ɗauka cewa matsaloli ba ne ko kafirci ba ne. To Allah ta'ala zai ce la ta'tadiru al-yau, babu kawo hanzari a yau. Ko kuma waɗansu kafirai ko wani kafiri idan sun je lahira su ce ya Allah, ai ba mu muka ɓatar da kanmu ba, mu ma mun bi wani ne shi ne ya ɓatar da mu. To za a ce la ta'tadiru al-yau, ba za ku kawo hanzari yau ba. Shi ne daga baya za su yi nadama cewa da ba su riƙi wani wato a matsayin maji daɗi ba. Lalle laƙar adallani bada, wato lalle sun ya ɓatar da ni bayan gaskiya ta zo mun, da na sani da ban bi shi ba, to a lokacin ba zai yi amfani ba. Saboda haka duk wanda ya mutu yana kafirce, duk wanda ya mutu yana shirka, wannan ya shiga uku. Ka nema masa gafara ma ɓata lokaci ne. Shi yasa in aka ce kafiri ne, za a yi masa sallan gawa ma ɓata lokaci ne. In aka ce mushriki ne, za a yi masa sallan jana'iza ma ɓata lokaci ne. Amma kaga musulmi, kaga musulmuslim, wannan zai iya ainihin ɗan tasauta masa. Eh musulmuslim, wanda musuluncinsa bai kai abin nan ba, ba muzulim-muzulim ba. Muzulim-muzulim akwai magana. Abin da malamai suke faɗa kenan. An yi muzulim-muzulim amma bai yi amfani ba. Ko kuma menene amfaninsa? Babu. Wanda ya ci mutuncin addinin Allah, ya yi ƙazafi wa musulmi da addinin Allah, har aka kai Amerika, yana daga cikin abin da ya sa suka ɗauki tsauraran matakai a kan Najeriya, sannan kuma a zo a ce an ba shi babban matsayi a Najeriya, yana damawansa yadda ya ga dama, muzulin-muzulin bai yi amfani ba. Allah kyauta. Saboda haka, ya ayyuhallazina kafaru, ya ku kafirai, duk wanda ya kafirce ma Allah, to idan ya je lahira bai tuba ba, Allah ba zai karbi uzurinsa ba, zai ce la ta'tadiru al-yawma, kada ku kuskura ku kawo uzuri a yau, domin saboda ba za a karba ba. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, abin sani ana saka muku ne da abin da kuka kasance kuna aikatawa. Yuqalu lil kafara yawmal qiyama, za a ce makafirai ranan tashin al-qiyama, la ta'tadiru, kar ku kawo hanzari, Allah ba zai karba ba. Fa innahu la yuqbalu minkum, Allah ba zai karba ba. Wa innama tujzauna al-yawma bi a'malikum, za a saka muku ne da ayyukan ku, babu maganar sassauce. Amma kaga laifin da bai kai kafirci da kirka ba, to Allah tabaraka wa ta'ala zai iya karba. Amma kar ka yadda ka je lahira da haka, tunda inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Misali, mutum ya tafi lahira, sai aka je aka binciko a fayil ɗinsa, ya taɓa satar kaza, lokacin yana baligi yana saurayi bai aure ba, kawai ya biyo lungu sai ya hadu da kaza, ita ki kauce masa, kawai sai sun tume ta. Kun san irin kajin Turawan nan, su wawaye ne haka, za a gan su wawaye ne, ko gudu ma ba su iya yi, kawai sun tuma ya gaba, kawai sai aka ɗauko fayil ɗin. To ya za a yi? To ba mamaki Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to abincika, ai kazan nan sai aka samu, kazan waɗansu kafirai ne, sai mala'iku su ce masa ka yi sa'a, tunda kafirai ne dama ‘yan wuta ne, sai su ba abin da za a saka musu da shi. To je ka ka shiga aljanna ba matsala. To kai in kai gaba za ka waiwaya? Ai ba za ka waiwaya ba. Din yadda aka tono ka saci kaza, gobe aka ce za a yi tone-tone, musamman ma irin samarinmu, har da waɗansu waɗanda suke ko malamai ne ko alarammomi a da zaka samu irin wadannan kananan sace sace mu iyayen su kunni ko ba haka bane eh amma shi ne iyaye da sauke eh a na iyaye wannan kowa ya shiga ciki yawa kowa ya shiga ciki ko ba haka bane malam kabiru eh don lokaci za a zo nan aje wani abu kadan wofte haka wannan zakarinka da iyayenka ne shi yasa idan shekaru suka yi maka yawa kai hankali sawa'un iyayen suna da rai ne ko sun bar duniya to yana da kyau ka yawaita ayyukan alheri kana tunawa da su kana nema musu gafara kana sanya waqafi domin iyayenka da wannan ne za ku wanye idan an je lahira ma ba za a yi wani dogon tone ba saboda me saboda kyawawan ayyukan sirrin da yayi barnan da kai musu abinda ake nema kenan amma akwai haƙƙoƙin mutane musamman a ce bayin Allah to baka tabbatar sai an yi walle walle sai dai abinda muka sani kamar yadda aqida ta ahlus sunnati wal jamaa ta karantar da mu duk laifin da mutun yayi inda bai kai kafirci ba to zai iya samun sassauci ranar tashin kiyama ko kuma masa azaba gurgudan wannan laifi idan ba a yafe masa ba sannan kuma daga baya ya shiga aljanna Allah ya kare mu saboda haka wannan aya tsoratarwa ce da ainihin kafirai gaba daya da ma masu sabon Allah ayi taka tsantsan sai kuma maganan tuba ubangiji ta Allah yace
ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu yawma la yukhzi Allahu an-nabi walladhina amanu ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi'aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir
to wannan babban aya ce kuma aya ce da take da bayanai ayan da Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda kai imani tubu ila Allahi tawbatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba wanda take ingantacciya tuba ta gaskiya idan kun yi tuba ta gaskiya Allah zai karba idan kun yi tuban muzuru kuma Allah ba zai karba ba tuban muzuru wane ne ina wani bakar kare a cikin wannan suke gaban tambaye su wani tambaye shi ina wani bakar kare tuban muzuru to ina bagere babu kowa ya noke ina bajari babu malam baban gida kai buduguri ne ko tuban muzuru ake magana ina bayar be ni buduguri nake neman tambaye shi tuban muzuru ai mun ce taubatan nasuha ingantacciyar tuba tuban gaskiya sabanin haka kuma tuban muzuru ai ina son gwada waɗansu ne suna nan nokewa in ka ji an ce tuban muzuru ana nufin tuban rashin gaskiya lokacin da muke yara idan muka yi laifi aka zo aka kwakkwaɗe mu ko aka caccauɗe mu aka yi mana fala a ce kar ku sake mu ce wallahi ba za mu sake ba wallahi har da rantsuwa mutum zai ce wallahi ba zan sake ba wallahi ba zan sake ba don an kwana biyu kuma mutum ya manta punishment din da aka masa sai a sake kama shi caram sai ka ji ana cewa daman tuban muzuru kai da Hausa abinda suke fala kenan tuban da babu gaskiya babu tabbaci a ciki kawai kai ne domin a sake ka kana kwana biyu za ka manta to ya ku wadanda kai imani kar ku yi tuba irin wannan ku yi tuba ta gaskiya asa rabbukum ya yi kusa ubangijin ku an yukaffira ankum sayyi'atikum ya kankare muku kurakuranku wa yudkhilakum ya shigar da ku jannatin gidajen aljanna tajri min tahtiha al-anhar waɗanda ƙoramai suke gudana a ƙarƙashin. Yawma la yuqdi Allahu an-nabiyya, a ranar da Allah ba zai wato wulaƙanta ko ya kunyatar da annabi ba. Wallazina amanu ma'a, da waɗanda suka yi imani tare da shi. Nuruhum, haskensu, wato hasken annabi da waɗanda suka yi imani tare da shi, yaqa yana gudana baina aidihim wa bi aymanihim, a gabansu da gefensu gaba ɗaya, wato gabansu da gefensu ma da bayansu. Yaquluna, suna tafiya akan sirati, suna cewa rabbana, suna ce ya ubangijinmu, atimim lana nurana, ka cika mana haskenmu, wa ghafir lana, ka gafarta mana. Za su faɗi haka ne a lokacin da suka ganin munafikai, wato hasken ya riga ya ɗauke gaba ɗaya, kamar yadda Qur'ani ya bada labari a suratul Hadid. Innaka ala kulli shay'in qadir, lalle kai Allah mai iko ne bisa dukkan komai. Saboda haka faɗin Allah ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda kai imani, tubu ila Allahi taubatan nasuha, ku tuba zuwa ga Allah tuba ingantacciya, bi ma'ana min taba ya tubu taubatan ay raja'a yarji'u ruju'an, raja'a ila Allah yarji'u ila Allah, ar-ruju'u ku ruju'an ila Allah subhanahu wa ta'ala, shine ya koma zuwa ga Allah taubatan sadikatan jazimatan, tuba ta gaskiya kuma wanda za a yi ta kwakwara, in an yi ta to ba za a sake kuma maimaita irin ta ba. Tamhuma qablaha, irin wannan tuba ita take kankare laifuffukan da suka shude, amma qablaha min sayyi'a, duk abin da ya gabace ta na miyagun ayyuka. Watalummu sha'atat ta'ibi wa tajma'uhu, kuma idan al'amuranka suka wargaje sai Allah ta'ala ya hada maka waje guda. Watakuffuhu amma kana yata'atahu min ad-dana'a, kuma za ta taimaka masa ba zai ci gaba da sakon Allah ba idan mutun yayi at-taubatun naso. Amma wacce ce at-taubatun naso? Za a ambata mana abinda mai littafin ahalari ya ambata. Yasa waɗansu littafan da ake karantar da muda, ko aka karantar da muda, ko ake karatunsu a ainihin gaure, akwai abubuwa da dama da suke da dalilai a cikin Qur'ani ko a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Saboda haka nan gashi ya kawo mana ka'idodi, amma ina ganin ba za mu samu daman karanta su ba. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل قيادتنا في من كافك واتقاك يا عزيز يا غفار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك وأعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا. Yeah.